اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام الاتمان الاکملان على خیر خلق اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، وبعد، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ایو کانن وتا شا شدا گوتن او شا بیر گوتن wato jumada ula shekara ta 1435 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina, wanda shine ya dace da 16 ga watan uku shekara ta 2014 a lissafin Turawa. Zamu dora inda muka tsaya a cikin karatun wannan littafi mai albarka na Ahkamul Janaiz na Sheikh Nasiruddin Albani, Allah ya ji kansa da rahama, wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na Ihya'us Sunna a cikin birnin Kano a kofar Nasarawa. Idan ba ku manta ba, muna kan gabar magana ta 30 daidai da mala yake cewa wani manta walla غسلهُ أجر عظيم بشرطين اثنين. دوون دي دوكي نو يو غاوا وانكا ينا دلا دامي جرمان غسكي أما دي شرطي قد أبيو شرط ينفركو يرفع أسير واننغاوا. دوون دي وانكي ممتي سيغا وتإلا هو تمطلا كون أبنك أغنطا كون أبنكي تو كدي جيادا kullun abin da ake so kai tunani ka ji kamar wato kai in kai ne ka mutu sai aka samu wasu abubuwa na ki a gawarka, ba dadi a ce a zo ana yada a duniya. To wannan sharadin farko kenan. Sharadi na biyu yace an yabta ghiya bi zalika wajh Allah, mutum yayi wankan nan yana mai neman lada ne a wajen Allah, yana mai neman lada a wajen Allah. La yuridu jaza'an wala shukura, baya neman sakayya ko kuma wai mutane su gode masa, sai ya kawo dalilai da suke nuna ainihin yin abu dan Allah ba tare da an nemi yabo ko sakayya a wajen dan adam ba. Na farko yace liqaulillahi tabaraka wa ta'ala, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun faman kana yarju liqa'a rabbih فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله يتي يا محمد يا مسو إنما أنا بشر مثلكم لليني متني كمركو يوحى إلي أما أنا موحي وأنا بمبنش سلسورا الأمة كنا وأنا مثلية مثليتي في الخلق والإنسانية كما يدمو كي بياني مثال كني شي محمد أجان قلتا kuma shi ma dan adam ne, ba aljani bane ba kuma malaika bane ba, shine ma'anar mithlukum din. Amma wajen falala kuma ba gwaji ba ma hadawa sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda muka yi bayani. Duk wanda yake neman gamuwa da ubangijin sallami lafiya ya samu rahmar ubangiji ba tare da ya samu matsala da Allah a kiyama ba, falyamal amalan salihan, to ya aikata aiki na kwarai. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, kada ya ainihin shirka da ubangijinsa wajen yi masa bauta ko da waye, karka hada Allah da wani wajen bauta. Wannan ayar tana nuna mana abubuwa kamar haka. A farko tana nuna mana manzon Allah mutum ne, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mutum ne, manzon Allah ba aljani bane ba malaika bane ba kuma wata halitta ba, dan adam ne. Kuma a duk cikin halitta babu halittar da Allah ya karrama ta idararsa ta ikimanta ta ya mutunta ta irin halitta irin ta dan adam. To shi yasa duk wani ajin da zaka sa manzon Allah a ciki, in dai baka sa shi a ajin ɗan adam ba, to rage masa daraja kai. Na faɗi wannan magana ne saboda ana samun wasu mutane da suke suka wai idan an ce manzon Allah mutum ne wai sai su suka. To in ba a ce shi mutum ba, to me za a ce? Lalle za a ce mutum ne, amma darajarsa da kimarsa da matsayinsa da ɗaukakarsa ba irin ta ɗan adam ba ne. Ba a taɓa yin wani mutum da ya yi kamar annabi ba sallallahu alaihi wa sallama. Qur'ani ya tabbatar cewa shi mutum ne. Bismillahir Rahmanir Rahim, Allah ce tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. kaga sai yace albarkatun ubangiji sun yawaita ga uban diga ainihin Allah din shi ya saukar da al-furqan al-furqan al-qur'an ala abdihi akan bawon shi yace subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiu al-basir kaga nan ma sai yace asra bi abdihi yayi isra'i da bawon sa alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja yace ala abdihi ko a tahiya ma idan ka zo sai ka ce abduhu wa rasuluhu ka kace mana ka ce manzon Allah bawan Allah ne ko manzon Allah ne so ya kamata mutane su gane wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske abu na biyu da zamu tsanta a cikin ayar shine Allah yana karban aiki ne idan ya zamanto salih falyamal amalan salihan a aikata aiki na kwarai aiki na kwarai yana sharuda kamar haka a sharadin farko a yi shi don Allah aikin da Allah zai karbe shi ne wanda aka yi shi don Allah shi ne ake ce da shi al-amalus salih na biyu sharadin al-amalus salih a samu al-mutaba'a ma'ana a yi wa manzon Allah biyayya a bi annabi irin yadda manzon Allah yayi haka za a yi idan sallah ce a yi irin ta annabi in azumi ne a yi irin na annabi idan salati ne a yi irin na manzon Allah idan aure ne a kwatanta a yi irin na manzon Allah idan mu'amala ne a yi irin na manzon Allah in saye da sayarwa ne kada a yi saye da sayarwa da ta saba wa koyewarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan shine abin da zai sa Allah ya karba aiki ya zama al-amalu salih amma ina so in ga muku ya koyan wani duk wanda yayi aiki idan babu wadannan sharudan guda biyu wallahi Allah baya karba inde baka idan Allah ba Allah bai karba ba sannan kuma kai dan Allah amma kuma baka yi wa annabi biyayya a ciki ba ka san akwai aikin da mutum zai ta yin sa dan Allah amma bai wa manzo Allah biyayya ba yanzu misali akwai zikirai da salatai da addu'o'i da ake bawa mutane su da kyakkyawan zuciya da kyakkyawan niyya suke yi saboda Allah suke yi tsakanin su da Allah suke yi to amma matsalar sai aka ba su na jabu ba a ba su original copy din ba ba irin na annabi aka ba su ba sai aka ba su na wani to misalin wani ya mafarki ya ce ya samu wani salati a mafarki sai zo abotar da mutane da shi to kaga wannan a gane wanda aka same shi a farke iru da muzu ganin annabin tsohuwa wanda gashi nan sahabbai sun gani ya karanta musu ya ba su ka zo ka tsallake wannan ka je ka karbi salatin da mafarki wani ya kwanta ya tashi wai aka kawo masa kuma wannan da ba sahabi ba ba tabi'i ba ba tabi'i tabi'ina ba ba tabaul atba'u ba baya ko dai a ciki kuma yace ya mafarki kuma ya kawo maka ka zo kai ta fada da ɗan uwanka musulmi akan wannan so ya kamata ɗan uwa mu tsaya mu taƙaitu akan abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo da shi sai ya fi mana dadi kwarai kwarai da gaske wala yushrik bi ibadati rabbi ahada kada ai shirka da Allah shirka ita ce rusau mai lalata aikin dan adam duk wanda ya shirka a cikin aikin sa Allah baya karba innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna Allah ya ce duk wanda ya shirka da Allah duk wanda ya shirka da Allah hakika Allah ya haramta masa gidan aljanna babu shi ba aljanna hayhata hayhat wa man yushrik billahi faka'annama kharra min as-sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq Allah ya ce mutumin da ya shirka da Allah shirka jama'a shirka hadarin shirka kamar mutum ne da ya fado daga sama ya fado kafin ya fado tsuntsaye suka gutsutsure shi iska ta watsa shi shiga cikin daji a neme shi a rasa physics din sama a nema a rasa to wannan shine misalin wanda ya shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah ya ce duk wanda ya kuskure ya mutu yana shirka da Allah aka je kiyama yana yi wa Allah shirka ma'ana ya mutu har yin kan mutuwar sa yana mai shirka da Allah to wannan dan wuta ne garanti dan wuta ita ce zanubin da in dai an kuskura an je gurin ubangiji da ita ba a tuba tun a duniya ba Allah baya yafewa to shi yasa ya kamata malamai su tsananta bayani su yawaita bayani dangane da tauhidi su yawaita bayani dangane da kishiyar tauhidi ita ce shirka hada Allah da wani idan a ce rayuwar mutum ta kare kullun ana mai bayani ne akan aqida tauhidi wallahi tallahi bai asara ba amma kaga wai akwai mutanen da wai suke zargi wai wai za a ce wai kullun karatu ana da an mutane tauhidi tauhidi ah to tauhidi ai da shi ake tafiya duk wanda ya mutu ba da tauhidi ai dan mutane ka zo kai ta koya mutane alwala da tsarki kana koya musu kasuwanci da aure ba san Allah ba yana ganin zai bautawa Allah ya bautawa wannan Allah yana ganin Allah ne wannan Allah ma yana bada arziki yanzu akwai mutanen da suke ganin idan sun ga arzikin su yayi ƙasa sai su je su kama wasu mutane da mutum ya ga kasuwa baya ciniki sai je rike wani bawon Allah ya je ta roƙon shi akwai masu zuwa suna roƙon kabari kun wai musulmi ka bar Allah ka roki kabari har yanzu wannan al'ummar akwai mutanen da idan mutum yazo zai fadi bare kira Allah ba har yanzu wannan al'umma akwai wanda idan ya rasa haihuwa zai je ya je bauta wani abu ba Allah ba yanzu wannan an musu adalci idan aka ba a tsaya aka musu bayanin tauhidi ba ai ba musu adalci ba aya ta biyu Allah ya ce wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din ba umarci mutane da komai ba face sai dai su bauta wa Allah bauta ta haqiqa bauta ta fi sabilillah suna masu ikhlasi yin abin dan Allah addini ya zamanto an yi shi dan Allah ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan aya ta sauka ne akan ahlul kitab amma ka'ida ta malaman tafsiri suna cewa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sababi la abun lura shine idan Allah ya saukar da aya ba wai ana cewa aya tana aiki ne akan mutanen kaza ba fa misali Allah ya saukar da aya akan mutanen makka ka san zaka ji akwai wasu masu karatu ko wasu masu tafsiri idan mutum yazo ya gama bayani sai ce jama'a wannan aya ta shafi mutanen makka ne idan an kira kafirai sai a ce ya kafiran makka in an ce mushrikai ya mushrikan makka to mushrikan Najeriya fa kafiran Najeriya fa na Togo da na Ghana fa da na Chad da na China fa su kuma fa Al-Qur'ani littafi ne alami gamamman littafi ne ya shafi kowa da kowa so duk ayoyin da suke magana sun shafi kowa sai dai inda dalili karara da ya nuna wannan banda wani su wani ake nufi so al-ibra bi umumil lafzi la bi khususi sabab wannan kenan da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa lalle dukkan ayyuka ba sa yiwa Allah baya karban su sai da niyoyi akwai riwayar da tazo innamal a'malu binniyya wannan innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa kowane mutum guda ɗaya da ka sani mala Allah yana mai hisabi ne akan abin da ya niyya ni duk aikin da nayi Allah zai mai hisabi ne akan irin niyyata kai ma Allah zai maka hisabi ne akan me irin niyyarka yanzu ba gashi muna karatu ba abu ɗaya muke karanta abu ɗaya muke saurara amma kowa Allah zai mai hisabi akan me niyyarsa ni da nake karanta ma me niyyata kai da ka zo nan me ya kawo ka saboda me ka zo me niyyarka wa innama likulli imri'in ma nawa kowane mutum yana tattare da abin da ya niyyata to ku yi abu dan Allah kenan ko ba ruwanka da niyyar wani ba ruwanka da aikin wani kai kokari yi ka yi wa kanka qiyamul layli da zaka samar wa kanka aljanna ka hutar da kanka fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace duk wanda ya hijira zuwa ga Allah da manzon Allah yayi don Allah neman yardar Allah da biyayya ga manzon Allah to sakamakon sa yana ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah zai bashi lada sannan zai bashi lada akan bin annabi sallallahu alaihi wa sallama da yayi Allahu akbar abinda ake nufi da hijira ya ku yan uwana shine barin abu ka bar wannan abu ka koma wannan ko kuma ka tashi daga wannan gari ka koma wancan gari so hijirar kala kala ce akwai hijira daga gari ka koma wani gari akwai hijira daga mummunan aiki ka koma kyakkyawa so anan abin da ake nufi wanda ya bar wurin da ake barna wurin da ake fasadi wurin da ake fusata Allah wurin da ba a mutunta dokar Allah ya tsallake ya bar wannan wuri ya koma wurin da ake mutunta dokar Allah wurin da ake yi wa Allah bauta cikakkiya, wurin da yake da yanci wajen yin ibada ba tare da an sirka wannan ibada tasa da fasadi ba, ya koma can wurin to yayi hijira. Wanda ya bar ƙarya ya dawo gaskiya yayi hijira, wanda ya bar shirka ya dawo tauhidi yayi hijira, wanda ya bar bid'a ya dawo sunna yayi hijira, wanda ya bar fasikanci ya dawo musulunci tsantsa yayi hijira. So hijira din abin da nake so ku fahimta shine barin wani abu mummuna da Allah baya so, to kuma mutune koma kyakkyawan abin da Allah yake so. To shi ma wannan din duk wanda idan Allah zai ga ladan a wajen Ubangiji, wanda kuma bai idan Allah ba to shi ma zai ga sakamakon shi. Malamai karkashin sharhin wannan hadisin suna bayani dangane da muhimmancin ikhlasi akan dukkan aiki. Ya tabbata a cikin hadisi mala wanda Allah yake cewa za ku zo ku yi sallar jami'i, idan aka zo sallar jami'in nan akwai wanda zai fita da ladan jami'in cikakke, cikakken ladan jami'in insha Allah zai samu. Akwai wanda idan aka zo lissafi rabi zai samu, gashi ruku'in ku daya, sujjadar ku daya, salatin ku daya, duk abin da kuka yi guda daya a fili a ido ana gani, amma rabi zai samu, kai ka samu cikakke. Wannan kuma in ya zo malam ba zai samu komai ba. Akwai waɗanda za su zo su yi jam'in su yi ruku'in su yi sujjada wallahi ba su samu komai ba, saboda zuciyar ba kyau, niyyar ba kyau, ikhlasin bai karbu ba. To shi yasa ittaqullah, mutane ku ji tsoron Allah, ku kyautata aikinku. Idan za ka ba wani naira goma don Allah ka bashi don Allah da ya ce a bashi, na idan za ka gina wasu wani masallaci don Allah ka gina musu, ba wai don su yabe ka su ce ka iya ko baka iya ba, duk abinda za ka yi na taimako ko na ibada ka yi don Allah, sai ka samu matsayi a wajen Allah. A ranar tashi alƙiyama ya tabbata a hadisi za a tara mutane gabaki ɗaya kowa a buɗe littattafansa na aiki. Manzo Allah yake cewa idan an buɗe takardun nan za ka ga wasu takardun maddal basar, idan aka buɗe ma littafin kama nan iya ganinka, takarda ɗaya fa, takarda ɗaya iya ganinka gaba ɗaya, rubutu mala'iku suka yi akan abin da ka aikata gaba ɗaya iya gani. Za ce ikra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dalla fa innama yadhillu alayha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Wannan litafin da kake iya ganinka iya karshen ganinka iya fadin takaddaka guda daya ba fa guda biyu ba, ban ce ma uku hudu biyar shida ba, suna nan da yawa shafi shafi. Za a ce karanta, mutum haka zai zo ya ta karanta ayyukan da yi, duk wanda ya alheri zai gani, haka annabi ya faɗa, man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsa. Wanda ya samu alheri ya gode wa Allah ya ce alhamdulillah, haka mutane za ga suna murna a kiyama suna alhamdulillah alhamdulillah. Kaga mutum ya dauki littafin sai yana mika abokanansa, ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya. Allah ya ce fa huwa fi aishatin radiya, mutum yana cewa ku duba littafina, kamar irin mutum ya je ya ci jarrabawa ya cinye duka, wani duba ka ga na ci jarrabawa, wani duba ka ma nan na ci, wani duba na samu kujerar Makka, wani kaza a kiyama ma wallahi haka za a yi malam aka raba takardu, akwai wanda suna murna suna mika, amma fa wani aka mika masa malam ko wai wai ka bi zai ba, saboda shi na ta ba kyau. Kai da kanka zaka ce umqra'u kitabiya, ku duba littafi na karanta mika na dace wallahi, inni zanantu anni mulaqin hisabiya, zaka ce yau na tabbatar nan samu hisabi mai sauki. Allah kuma ya cika zance ya ce fa huwa fi aishatin radiya, wannan bawan Allah yana cikin rayuwa yardadda, aina fi jannatin aliya qutufuha daniya, a cikin aljanna madaukakiya qutufuha daniya, ya'yan itacen aljannan ma daniya a kasa suke ba su da wahala wai sai kai ta sa makata kana ballowa, la daniya. Allah ce kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya, ku ci ku koshi ku more a shakata saboda abin da kuka aikata na kwanakin da suka wuce. Abin da za a gani kenan. So akwai bukatar mai aiki dan Allah. Manzo Allah yake cewa akwai waɗanda za su zo a tarar da ayyukan su gaba ɗaya ba dan Allah suka yi ba. Sai a ce da mutane Allah zai yi shela. Yace ya ayyuhan nas, ya ku mutane, duk wanda yayi aikin sa dan ni yazo zan bashi lada. Duk wanda yayi aiki dan wani ya yabe shi, dan wani ya san yayi, dan wani ya kaza, ya sauke Allah a kujerar, ya daura wani Allah, yardar wani Allah yake nema ba dan Allah ba, ha, Allah zai ce to ku tafi su je su ba ku lada. Ni dai yau bana bada lada akan duk aikin da aka yi shi ba dan ni ba. To ranan neman Allah za a shiga bakin ciki da bacin rai da damuwa. So ku yi kokari, mu yi kokari, mu kyautata niyyarmu. Sufyan ibn Sa'id al-Thawri yake cewa ba abin da ya wahal da ni a rayuwata irin kokarin gyaran niyyata. In gyara niyyata ne saboda Allah, a wannan abu shi yafi mun wahala. Haka sai zai zauna mallan yana rike da buta tun bayan isha'i, zai yi alwalan da zai kwanta bacci. Wallahi saboda tsabar tunani ya zai ya gamu da Allah, yana rike da butan nan bai yi alwalan nan ba, yana tunanin lahira. Wallahi sai dai ka ji ana as-salatu khairum minan nawmi, yana zauna a wannan wuri yana tunanin lahira kurum. Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, wanda aka je ɗakin sa aka tarar da shi yana kwanciya a ƙasa, aka ga tarin ƙasa, aka ga ashe filo yake da ita, aka ce ya Sufyan me ya faru, babban malami na duniya, jibal fil hadith, me yasa kake wannan? Yace ina yin wannan ne dan in tunatar da kaina, in tunatar da gangan jikina akwai irin wannan kwanciya a gabana, kwanciyar kabari da zai hau katifa ya saba da laushi ba, da zai hau shimfiɗa ya saba da laushi ba, bari ya kwanta a ƙasa yanda dan kabari yake kwanciya, bari ya yi wa kansa filo da ƙasa yanda ake yi wa mamaci filo da ƙasa, dan ya tunatar da kansa. In ya sha wahala sai ya ce to akwai wannan kwanciyar fa da zai je yi ta yin ta illa ma sha Allahu, Allahu a'lamu iya yaushe za a tashe shi. Kaji bayan Allah na kwarai, kai Allah ya kyautata aikin mu, Allah ka raba mu da aikin banza, kuma ka raba mu da aiki dan wasu. Ya Allah ka cire raban dan adam a cikin abin da muke yi, ka raba mu da yin abu dan dan adam ya yaba, la Allah ka sa mu yi dan ka yaba. Kisa bayan Allah na kwarai kullun in sun yi abu suna yin aiki alheri kafin kowa ya san shi, ya Allah dan kai ne ka yaba. Idan Allah ya yaba wallahi ko kowa bai yaba baka da matsala, kwarai da gaske wallahi tallahi ko kowa bai yaba baka da mushkila. Kun fahimci wannan? Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibaha, wanda ya hijrarsa saboda duniya da yake so ya same ta, karka ce yusibuha zai same ta, a akwai wanda yake idan neman duniya kuma wallahi ya rasa duniyar, ya nema din duniya amma Allah ya hana shi duniyar, hasirar duniya wal akhira. Aw imra'atin yankihuha, ko kuma mace da yake so ya aura shine imra'a yankihuha, imra'atin yankihuha, yayi hijira ya bar nan garin ya koma Kaduna, ashe kai kana tsammanin dan Allah ya koma, ashe ya je neman wata mata ne, to fa hijratu ila mahajara ilayhi, sakamakon hijirar sa tana ga abin da ya hijira saboda shi, duniya take nema je ka nema a baka, mata kake nema je ka nema a baka. Wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin sahihin sa a farko da Imam Muslim wa ghairihi ma an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ga daliban ilimi da Allah ya musu dama suke so su amfana da wannan hadisin, yana cikin manyan hadisai a duniya da waɗanda turaku ne an yi rubutu masu yawa akan su, a koma littafin Zadul Muhajir, Zadul Muhajir ila Rabbihi na Ibn al-Qayyim Allah ya masa rahama, da kitabin littafin sa na Tariqul Hijratayn wa Babus Sa'adatayn duk na Ibn al-Qayyim, akwai maganganu masu kyau masu ban sha'awa akan wannan hadisi ga daliban ilimi. قوله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالثناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. من ذا الله يتشوى كي البشر قولنا الأمة بالثناء، الثناء أنا نفهم حسكي الضوء bishara ga wannan al'umma da haske. Wasu kuma suna fassara as-sana'u ana nufin karbar aikin, ana albishir ga wannan al'umma duk wacce tayi aiki dan Allah a cikin ku, ko duk wanda yayi aiki dan Allah a cikin ku, as-sana'u Allah ya ijaba, Allah ya karba. Wasu sun ce haske, wasu sun ce karbuwa, kamar yadda Allah ya ce ya kadu sana barqihi yadhhabu bil absari, wannan sana din ita ce as-sana'u din, wannan na haske kenan. Walqiya watamtini, ana albishir ga wannan al'umma za ta samu kahuwa fil biladi, a ƙasa insha Allah. Al'umma manzo Allah za ta zama tana da kwari, za a zo lokacin da ita take da power, wadrif'ati fid dini, da daukaka a cikin addini insha Allah. Ai hakuri ya al'umma musulmi, an gutsure ku ta can, an sare ku ta can, an kashe ku ta can, an zubar da jinin ku ta can, an hana ku nan, an toshe muku wannan, kun yi sama an danne ku, kun buya an bi ku, kun kaza an yi muku kaza. Manzo Allah ya ce ana muku albishir, za ku samu at-tamkin fil bilad wan nusra wan rifa fid din, da samun taimako daga wurin Allah. Wa inna jundana lahumul ghalibuna, kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allah ya wadabta, wallahi Allah ya ce wallahi sai na yi rinjaye da ni da manzannina, addini na shine zai zama mai rinjaye. Za a zo lokacin da wallahi la ilaha illallah ita ce take sama da komai. Amma ku yi hakuri, kar ku manta da rayuwar da sabon manzon Allah suke sha wahala, aka kashe su, aka sare su, aka hana su shiga kasuwa, aka hana su saye da sayarwa, aka hana su kaza, aka hana su kaza. Suka zo sabon manzon Allah wata rana yana gindin ɗakin Kaaba ya kishin gida, yana cikin damuwa, sai ya Rasulullahi kai ba manzon Allah bane, ce ni manzon Allah ne, ka roƙan mana Allah, mana Allah ya yi mana halin da muke ciki, an kashe mu, an sare mu, an cutar da mu, an hana mu sajad, ba za mu kira sallah aji ba, ba za mu fita yawo a gari a ganmu ba, an raba mu da ƴaƴanmu, an raba mu da matanmu, an mana kaza, an mana kaza, kullum fada ake da mu. Lokacin zaman Makka kenan abin yayi tsanani, lokacin da ake dukan su Bilal, Bilal ibn Rabah, Bilal ibn Rabah duka, ana jiggan sa a cikin rana, a dabi shi a zuba masa yana ahadun ahadun ahadun, duka duka duka. Bilal fa ladanin annabi, annabi yana raye amma ba karfi a lokacin. Manzo Allah ya ce ku yi hakuri, ku yi hakuri, babu wata al'umma da za ta samu daukaka face sai Allah ya bata, ya dora ta akan jarrabawa. Dole ne sai an jarrabe ku wallahi, idan aka wahala, aka wahala, to nasarar tana tafi. Kar ku dauka wannan halin da ake ciki wai haka zai tafi, abadan wallahi, wallahi akwai lokacin da za a samu nasara bi idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Ga manzo Allah sun zo shiga Makka, aka hana su a sulhul Hudaybiya, sun shirya sun yi komai, aka hana su, aka ce bara ku shiga ba, an kiyarda din bara ku shiga ba, kuma haka suka hakura. Amma Allah ya ce la tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Fa alima ma lam ta'lam, Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa za ku shiga masjidin harami, masallaci mai alfarma, insha Allah kuna masu aminci, kuna masu aski kanku, kuma ba ku jin tsoron kowa. Kuma haka ai an zo an shiga, yanzu ba ga makanta da hannun mu ba, waje mu yi tawafi, mai umra, mai labbaik Allahumma labbaika labbaik Allahumma sa'adika, ko ba ga bane ba, waje umra mu kawo, kuma mu je hajji mu dawo insha Allah. Da an yi lokacin da wallahi hatta manzo Allah bai isa je wannan wurin ba wallahi, su ba komai, ba komai, nasara tana nan. Ala inna nasrallahi qarib, ku saurara, wallahi nasara Allah tana kusa. Allah bai ce fada, ku saurara, nasara Allah tana kusa, taimakon Allah yana kusa. Kusan nan ba sai kana nan ko danka yana nan ba, a'a za a samu taimakon. Kar ku damu, ku kwantar da hankalinku, ku rike addinin, to za a samu wannan. To sai manzo Allah ya rufe hadisin da wani abu mai ban tsoro, yace man amila amalan aw man amila minhum bi amal al-akhirati lid-dunya, duk wanda yayi aikin lahira, aiki ne da ake sa dan lahira amma yayi shi dan duniya, ha, aikin na Allah ne, aikin lahira ne, ana neman lada ne a wajen Allah, kai kuma ka juya akalar abin kana neman lada a wajen mutane, فليس له في الآخرة نصيب وذالا يتو دون دي وانا باشي دي ربو غباتي اكياما ربو دي والله سيدي انا ربو ميلي فنشي ياي ايك اللاهرة يعني مدنيا لشي ina masu ci da addini ina masu sanya manyan manyan riguna suna ci da addini ina suke ina masu rike dogon charbi suna ci da addini ina masu daura rawani dan a ce su malamai ne a ba su ina yan damfara ina masu sha'awar su yi addinin kullun dan su samu matsayi duk wanda yayi aikin da ake yin sa dan Allah yayi dan ya samu duniya fa laysa lahu fil akhirati min nasib wallahi tallahi bashi da rabu alahira an yi hasara an bata lokaci subhanallahu wa ni'mal wakeel akhrajahu ahmad wa ibnuhu fi zawaidi kull fi zawaidi al musnadi wa ibn hibban fi sahihi wal hakim imam ahmad da dan sa abdullahi da wancan daya gaji uban sa Imam Ahmad da dan sa Abdullah suka fitar da wannan hadisin a cikin Zawaid al-Musnad da Ibn Hibban da Imam al-Hakim yace sahih al-isnad wa wafaqahu al-Dhahabi wa aqarrahu al-Munziri qultu wa isnad Abdullah sahih ala sharat al-Bukhari Albani yace isnadin Abdullah dan gidan Imam Ahmad sahih ne tar a bisa sharat al-Bukhari hadisi nabi ran abi umama radiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallama فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له ونمتن يذو قرما ذلك يا رسول الله بان لا بار متمن يذو قاش يذو يا إياكي كجاب انت وسيياكي أما ياكي يلتمس الأجر شينا سولي أباش لالا أوجان الله والذكر كمينا سن أجي أمبتنسا يا هذا بيكنا الله بامو كماكو بامو kuma ka bani ya Allah ka san mu kuma kuma ku san mu subhanallah yaki duba yaki dake da wahala ace ka hada niyya bi wannan ita ce shirkar kenan kaga an nema wajen Allah an nema wajen wa dan adam kayan Allah kuma baya so a hada shi da kowa manzo Allah ce fa qala la shay'a lahu ba shi da komai fa aadaha thalatha marrat wannan mutum ya maimaita zancen nan ya manzon Allah wannan bawan Allah yayi yaki dan Allah ya bashi lada kuma a san shi a yabe shi annabi ya ce bai da komai ba lada ya rasulullahi wannan bawan Allah ya je yayi aikin nan yayi yakin nan yana neman lada dubo wahalar yaki kuma yana so jama'a su sani manzon Allah ce bashi da lada ya kula lahu la shay'a lahu يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا من ذا لا شيء الله بايا كربا دكا أيكا بايدا شبا وابتغي وجهه بايني ميردا شبا دكا أيكا بايدا الله كيبا كم بايدا ميردا تبا باب روان الله دشي أخرجه النسائي وإسناده جيد كما قال المنذري حديث دي نسائي فدشي إسناد سمي كوني وللقبول يطلقون جيدا الثابت الصالح والمجودا حديثي كربط به دعكي ايكي دشي شيني حديثي جيد سنن حديثي نشد من ذا الله انا تشوى اكن اخلاص قال الله عز وجل انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل لي عملا اشرك فيه معي غيري فانا منه بريء وهو للذي اشرك Allah da kansa ya bada wannan shine hadisul qudsi kenan aina zancan Allah ne da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fadala ce ana aghna shuraka yani shirki Allah ya fada ni ne mafi wadatar duk wadanda ake hada ni da su ayi tarayya da ni da su wajen aiki ayi shirka da ni da su mana aikin da ake yi dan ni kuma a hada ni da wani a ce shi ma ana so ya sani to ni na ina shaida muku ni na fi wancan din wadata kuma gaskiya ne aba ai Allah ya fi karfin nan abu nasa kuma kace wai kana nema a wajen sa kana nema a wajen wani duk wanda ya mika rayuwarsa hannun dan adam din da kake gani yake yin abu wai dan adam wallahi yayi hasara wallahi ka nemi Allah yadda idan Allah yadda sai ya sa ɗan adam din ma su yadda amma mutukar kai tsallan badake ka fara neman yardar dan adam kamanta da yardar Allah hasara 10% ta same ka. Wannan hadisan wallahi suna da hadari kwarai da ban tsoro, suna shiga kuma kowane babi, kowane babi. Manzala ce Allah ya ce duk wanda ya aikata wani aiki ya hada ni da wani a cikin wannan aikin, fa ana minhu bari'un, to ni kam lalle na barranta da ni da shi, ni kam bazan karbi wannan aiki ba afadan. In dai ka hada Allah da wani wajen wannan aikin, to gaskiya Allah bai karba ba. Wa huwa lil ladhi ashraka, aje a bar wa wanda aka yi shirka da ni da shi, din aje a bar masa na hakuri, aje a bar masa. To in an je kiyama kuma sai ka je ka je ya baka lada ko. Wannan hadisi na rawahu ibn majah fi az-zuhd min hadisi abi hurairah wa isnaduhu sahihun ala sharf muslim, hadisi kam sahihi ne ingantacce a bisa sharaɗi ne mawa muslim. Wa kada akhrajahu fi sahihihi nahu, abu na 31 a cikin abubuwan da ake kula da su wajen wanka. Wa yusabu liman ghasalahu an yaktasila, an so jama'a duk wanda yayi wa gawa wanka yayi wanka shi ma. Idan ka wanke gawa je kai wanka, in ka wanke gawa je kai wanka. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ghasala mayyitan falyaktasil, duk wanda yayi wa gawa wanka to shi ma yaje yayi wanka. Wa man hamalahu falyatawadda, wanda kuma ya dauki gawa daukan gawa yato yaje alwala. Wannan hadisin Abu Dawud ya ruwaito shi, zamu yi bayani daga baya insha Allah. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa Hassana, da Abu Dawud Tirmidhi suka ruwaito shi, da inga Tirmidhi yace hadisi ne hasan. Wa Ibn Hibban fi sahihi wa Tayalisi wa Ahmad, da Ibn Hibban a cikin sahihin sa da Imam Tayalisi da Imam Ahmad, duka min turuqin an Abi Hurairah wa ba'du turuqihi hasan, hanyoyi da yawa an ruwaito daga Abu Huraira, wasu hanyoyin hasani, wa ba'duhu sahihun ala shart muslim, wasu kuma sahihaini a bisa sharadin muslim. Wa bayanu zalika bayanan shafiyan fi kitabi al-thamar al-mustatab fi fiqh sunnati wal kitab, Mala Albani yace bayani dalla dalla dangane da wannan hadisin da kuma hanyoyin wannan hadisin yana cikin littafi na al-thamar al-mustatab fi fiqh sunnati wal kitab, littafi ne mai kyau wanda gaskiya yana nuna kwarewar Sheikh Nasiruddin Albani akan fiqh. Kasa ana cewa malaman hadisi ba su san fiqh ba, je ka littafin nan ka ga fiqh malam, istinbatat kawiyya, kawo hadisi ta bayani akan su. Yace wa qad saqa lahu ibn qayyim fi tahdhib as-sunan 11 tariqan anhu, ibn qayyim kadai a cikin littafin tahdhib as-sunan ya kawo wannan hadisi wato hanya wajen 11. ثم قال وهذه الطرق تدل على ان الحديث محفوظ, ibn qayyim yace wannan hanyoyi da aka wani nuna hadisin nan lalle ingantacce ne, mahfuzi ne, ba shazi bane ba. Qultu wa qasahu ibn al-qattan wa kadhabna hazm fi al-muhalla, ibn al-qattan yace hadisi sahihi ne, ibn hazm a cikin littafin al-muhalla yace sahihi ne, wal hafiz fi at-talkhis, haka ainihin wato imam al-hafiz ya ruwaito a cikin at-talkhis, wa qala aswau ahwalihi an yakuna hasanan, wannan hadisin mafi munin hali in ma yana da muni to sai dai a ce hadisi ne hasan, kaga mai kyau ne kenan. Wa zahirul amr to wannan umarni da manzo Allah yace duk wanda ya wanke mamaci shi ma yaje ya wanka, kaga yanzu duk jiki yayi sanyi, sannan kuma an ce duk wanda ya dauki gawa sai yaje yayi alwala, kaga jiki yayi sanyi, to meye wannan umarnin? Sannan ma shin wankan ake nufi koko dai ba wankan ake nufi ba? Malam ya fara da cewa zahirin umarni dai in annabi ya ce abu ayi kaza yufidul wuju, wajibi ne, amma ya ce wa inna ma lam naqul bihi li hadithaini mawqufaini, me yasa mu ba mu ce wannan umarnin wajibi bane? Yanzu Albani yana so ya ce maka wannan cewa idan ka yi wa mamaci wanka sai ka yi wanka to ba dole bane, idan ka dauki mamaci sai ka yi alwala to ba dole bane, me yasa ya zama ba dole bane? Duk da kuma ga umarni annabi ya faɗa, saboda hadisai da za su zo guda biyu, lahuma hukumur rafa, dukkan su annabi ne ya faɗa. Al-awwalu an ibn Abbas, na farko daga Abdullahi dan Abbas, manzo Allah yana cewa laysa alaykum fi ghasli mayyitikum ghuslun idza ihtasaltum, shikenan manzo Allah ce ba dole bane akan ku idan kun wanke mamacin ku sai kuma kun yi wanka, a'a فإن ميتكم ليس بنجس ما مكنكو أي ما نجسة بني بل لن تناموا شيء دول سيكون يوانكا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم يا إشيكوك وانكي هانا ينكو كي ننكا جوانا أمانينا وانكا با دول بني دمكو واندك وانكي با نجسة بني magana ne dai kawai ka tsaftace hannunka idan kai wanke mamaci saboda watakila an taba wulare ko baka bane watakila akwai kazanta akwai kaza to alal aqalli abinda zaka yi akan umarni wannan hadisin shine ka wanke hannunka akhrajahu al-hakim wal-bayhaqi min hadith ibn abbas marfu'an wannan imam al-hakim ya rawaito da bayhaqi daga riwayar abdullah ibn abbas kuma marfu'i wa qala al-hakim sahihun ala shart al-bukhari wa wafaqahu az-zahabi hakim yace wannan hadisin sahihi ne fa garau a sharadin bukhari imam zahabi ya dace da hakim a wannan hukunci yace wa inna ma huwa hasanul isnad kama qala al-hafiz fi at-talqis albani shi kuma istidraki yace a hadisi dai hasan ne kamar da hafiz ya fada cikin littafin at-talqis lianna fihi amr bin amr wa fihi kalam saboda akwai wani mutum mai suna amr bin amr shi ko akwai dan ta cewa nazance akan shi wa gargala zahabi nafsuhu fi al-mizan imam zahabi ya fada cikin mizan al-i'tidal fi naqd ar-rijal yace bada an saka aqwalul a'immata fihi bayan ya kawo maganan malamai akan shi sai yace hadisuhu salihun hasan hadisin wannan mutum da yake kyawa ne kuma hasan ne summa tarajjaha indi anna as-sawaba fil hadith al-waqf albani yace bayan wannan bayani kuma daga baya dai bincike ma ya nuna hadisin nan ma ba maganar annabi bane wannan maganar idan an dauki mamaci an wanke mamaci ai wanka idan an dauke shi a wanke hannu ai alwala so gabaɗe ma ba magana a nan bane wa mawqufi ne kama haqqaqtuhu fi dha'ifa kamar yadda na tabbatar da wannan hukunci a cikin silsilatul ahadith adh-dha'ifa wal mawdu'a wa atharuha as-sayyi' fi al-umma hadisi na 6304 to kun ga wannan yana nuna mana dai an rage wa hadisin karfi kenan kenan daga yau in ka dauki mamaci din ba dole bane sai kai wanka amma an so ka wanke hannunka hukunci na biyu hadisi na biyu da yake dada ragewa hadisin karfi na wajibi shine qaulu ibn umar radiyallahu anhu abdullahi dan umar ya faɗa karara su ne sahabban su suke tare da manzon Allah su suke aiki da hadisan ga abin da yace yace kunna naghsilu almayta mun kasance muna yi wa mamaci wanka kaji ya kai bawan Allah abdullahi dan umar ma yana zuwa wankan gawa wanda ya kamata kai ma a ce kai wankan gawa ko kana yi wa gawa wanka fa minna man yattasil wa minna man la yattasil hanin yace a cikin mu akwai wanda in ya gama sai ya koma gida yayi wanka a daga cikin mu akwai wanda baya wanka kaga wannan ya nuna ba wajibi bane haka imam ad-darqutni ya rawaito wal khatib fi tarihihi bi isnad sahih kama qala al hafiz wannan hadisi al khatib al baghdadi ya rawaito shi darqutni ya fitar da shi خطيئة وفد الشيء أتكن تاريخ بإسنادي إن قنتتشي كما يدها حافظ يفدا وأشار إلى ذلك الإمام أحمد هكا إمام أحمد يينوني أكن ونا فقد روى الخطيب عنه أنه حض ابنه عبد الله على كتابة هذا الحديث خطيب يا رويتو چه وللي إمام أحمد يا زابر ننسى عبد الله يتي ونا حديث ينا دفا إلى كامبان كروتاش مطلع تسلا تند بيو يوكو يوانا cikin matsalolin wankan gawa kun san na gaya muku cewa zamu karanta shi a karance idan muka gama babin kuma sai mu zo mu aikata shi a aikace to abinda ake da bukata kuma wala yushra'u ghaslu shahid qatil al-ma'araka ba shar'anta yin wanka ga mutumin da yake shahidi ba shahidin qatil al-ma'araka wanda aka kashe shi a filin yaki wanda ya mutu a filin daga wannan ba sai an masa wanka ba saboda tsaban matsayin sa malam walaw ittifaqa annahu kana junuban ko da an yi tifaki lokacin da yaje din yakin yana da janaba to kar a masa wanka ai matsayin shahada ta wanke shi ko janaba ne dashi kasan ana cewa idan annabi ya kira to ko mutun da janaba a cikin sa haka yake fitowa ma ya tsaya ya wankan ma yana jin tsoron kai ya saba kira aina kira fa yaki za a tarba wala mutun ya tsaya wankan janaba yana ganin ne ai kada a ce ya makara sai mutun ya tawo ai wankan a hanya yanzu ga ni da kai ba fada ba ba yaki ba sallar jami'i ladani ya kira mu ki zuwa kana ji kana gani ka tsaya kai wa kanka hisabi tsakaninka da Allah satin da ya wuce ka samu jami'i biyar 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 na sau bakwai sati dai kawai kani da Allah duk sallolin ka kai su a jami'i anan na gaya mana nace mana akwai wani magabaci shi magabata yace sai da shekara 40 kadi kamata salatu bata taba ku wuce masa ba a masallaci shekara 40 ku duba yadda Allah ba wannan bawa Allah lafiya ya bashi dama ya bashi lokaci yace wallahi kadi kamata salat a gaban sa ake an yi wani fada an yi wani yaki yace ina nan na kuya a bayan angudi wannan bawan Allah shahadar da ya samu Allah ya daraja shi ya kimanta shi ta sa aka ce ko wanka kada a masa ba wai dan arena sha'anin sa ba a'a so ake yi ya isa wajen ubangiji da wannan jinin a jikin sa dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani cewa duk wanda aka kashe shi ya mutu shahada zai tashi da wannan jini da aka kashe shi al-launu launu dami wal rihu rihul misk launin launin jinin launin ne na jini kanshin sa kuma turaren miski kamar turaren miski haka masu shahada malan za su tashi da jini jina-jina a jikin su shuhada'ul ma'araka kenan wa fi zalika ahadith wannan maganganun ba da ka aka faɗa ba akwai hadisai akai na farko an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa ادفنوهم في دمائهم يعني يوم احد ولم يغسلهم ranar yakin uhud malan da aka sha kwakwa an kashe mutum 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 sahabi sama da 70 70 aka dauko su za a musu wanka za a musu min manzo Allah ya daga murya ya ce kada a musu wanka abun ne su a cikin jinin su abun ne su a cikin jinin su abun ne su da jinin su kaga kinaya ne kada a wanke su bai ce a wanke ba kuma bai bada dama a wanke su ba a wata riwaya fa qala ana shahidun ala haula manzo Allah ce ku sa su a cikin kabari da jinin su waɗannan mutanen ni ne mai musu shaida ranar tashin alkiyama waɗannan mutanen ni ne mai musu shaida akan ranar tashin alkiyama wannan duk mutumin da ya wayi gari yana zagin sa ba yaya sara bai dace ba wallahi bai dace ba na'am kaga annabi ce ana shahidun ala haula mutanen da manzo Allah ce ni ne zan musu shaida a kiyama kai kuma ka zo ka ce kafirai ne ka ce sun radda wal iyadu billah musta'ib manzo Allah ce lufuhum fi dima'ihim ku nade su a cikin jinin su ku sa musu likafani da jinin su fa innahu laysa jarihun يجرح في الله إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمى لونه لون الدم وريحه ريح المسك وزالة كنا تسل لكفني أتكن جني باب ونما روني دزا جمس روني سبو دا الله فاتي سيادوران التاشي على القيامة ينا تكن ونن جني لونه لون الدم ينا تترد لوني نجني وريحه ريح المسك amma yana tattare da kanshi irin na turaren miski Allahu akbar kada ku taba tsammanin wanda aka kashe saboda Allah sun yi mutuwar banza la wallahi ba su yi mutuwar banza ba akhrajahu al-bukhari bil riwayati al-ula riwaya farko bukhari ya rawaito wa abu daud wa an-nasa'i wa at-tirmidhi wa sahaha wa ibn majah wal bayhaqi dusur rawaito wal riwayati al-ukhra lahu wa kadha ibn sa'd fi at-tabaqat har ibn sa'd ma ya ruwaito a cikin at-tabaqat wa ziyadatu lahu qalin na ibn sa'd din wa isnaduhu sahihun ala shart muslim hadisi kam sahihi ne a bisa sharadin muslim wa laha ay ar-riwayat al-ukhra yace wannan riwaya daya tana da wata hanya ukhra fil musnadi a cikin littafin musnad na imam ahmad min riwayati ibn jabir marfu'an a riwayar daga riwayar ibnu jabir daga manzon Allah yana cewa la taghsiluhum manzo Allah ce kada ku wanke shahidai fa inna kulla jarhin yafuhu miskan yawm alqiyamati wa lam yusalli alaihim kada ku wanke su kakku wanke su annabi ya hana a wanke shahidi kenan duk bayanin wanka da muka yi banda shahidi amma shahidin fa shahidul ma'araka kun san shuhada'un suna da yawa ko akwai shahidi na filin yaki akwai shahidi wanda aka kashe shi saboda addini Allah ya ce man qutila duna dinihi fa huwa shahid wa man qutila duna irdihi fa huwa shahid wa man qutila duna malihi fa huwa shahid wanda dan saboda addini aka kashe shi in dai saboda addini ne aka kashe shi to shi ma shahidi ne wanda aka kashe shi dan kokarin kare mutuncinsa kana kokarin tsare mutuncinka aka kashe ka kai ma kai shahada wanda yana kokarin kare dukiyarsa aka zo aka kashe shi shi ma shahada yayi yawa barawo ko dan fashi yazo yace zai ɗebi kudinka kaga ba za ka iya hakura ba tace wallahi ko ni ko kai yazo ya kashe ka ka samu shahada ina ka sani ba in ma bai kashe ba kuma in dai ranar zaka mutu wallahi yana tafiya sai sauro yazo ya cije ka mutu to wanda ma kai shahada ka rungume shi kurin Allah kiyaye hanya ai kware da gaske shine wani wai an kama tarifa an wasu barayi an fashe sun zo sun tare hanya an kwantar da mutane ana ta dukan su barayin nan duka duka wasu wuce mutum biyar ba amma sun tare mota tafi 40 saboda suna da karfi a hannun su kurum wani aka kwantar da su an gama lalume su sai yake gaya na kusa da shi yake kaga wannan wallahi itace ne a hannun sa in zaka taimaka mun ni zan shahada zan rungume shi zaka rike mun shi ki ni gusto ko ko kawo ni tashi an kan wai 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 yake ga dan wasu a kwance ba suke kowa ya likif irin barayin sun tafi can nesa suna cikin dan mutane yace ka tashi ni zan rungume shi yace kar a kawo mai tashi hankali shi baya son tashi hankali to abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya rangwanta mana Allah ya sa mu cika da imani zamu dakata anan saboda yanayi na lokaci daban insha Allah sai mu ansa tambayoyi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum yawa akwai tambayoyi kamar haka na farko kafin tambaya akwai yan uwa da suka taimaka mana a wannan karatu Allah ya musu albarka ba zan faɗi sunan su ba amma dai nan kasuwar yan mota ta Obasanjo Road nan wajen junction din nan ma sai da motoci nan daga cikin su akwai yan uwa ɗaliban ilimi da muke karatu da su a nan shine wani dan uwa ya ko mana ce muku na gudanar da wannan karatu kun san ana dauka ana kaiwa ai editing wannan karatu da kewa na Sunna TV sai an kai shi Hannijar kullun to sun taimaka wajen yaya za a yi wannan karatun suka ba da kudi ce muku 48,000 kudin daukan nauyin karatun da gyara shi da yi masa wane ne wata guda so Allah ya musu albarka Allah ya saka musu alkhairi Allah kuma ya yawaita mana irin su lalle kam lalle an yi abin da ya kamata a yi kuma ba abin da zamu ce sai dai Allah ya karba shi da aka yi dan shi ya karba sannan kamar yadda aka sanar da ku ana da buƙatar samun haske a wajen nan ɗan uwanmu da suke waje sauro yana damun su sun fi mu yawa na wajen nan sun fi mu yawa suna buƙatar haske da za su karanta littafin su so ana buƙatar wani dan uwa da zai ce maka a cikin wayoyi ta lantarki a ja a daddaura a jikin fonfon da kuma kwaikwayen lantarki kawai abinda ake bukata kenan waya da kwai irin fararen nan so lalle wani sati a taho da shi ko kuma a samu hukumar masallaci a bata na ce su estimate su bayan nawa ne gaba ɗaya zai isa dan in an faɗa na san wani zai iya yi sama an ba a yi ba ɗin wani sacin wanda yake da hali sai taho da ɗan kwansa a hannu ƙato guda ɗaya sai ka zo ka bayar duk wanda ka haska kawa Allah zai haska ma kabari yanzu wannan kwan wani ne ya bada shi saboda Allah duk wanda yake ganin haske a nan gurin ya dace sacin da ya wuce an samu taimako 1,000 aka samu 19,200 kusan 20,000 so akwai ɗan buƙatar ƙari kenan insha Allah Allah ya datar da mu wani bala yake ta da Allah ɗan uwa musulmi su taya mu addu'a muna cikin yanayi na jarraba Allah ba mu sa muna addu'a Allah ubangiji ya datar da ku Allah ya sa albarka mallan da Allah mai hukuncin yin sallar nafila bayan sallar juma'a na'am ya halatta a sallar nafila bayan sallar juma'a ko kai a masallaci ko kai a gida kamar yadda ya tabbata a sunna da kuma maganganun malamai na fiqhu Allah musu albarka wadannan nafilfili ɗan uwana ku kula da su akwai rawati da manzo Allah ya faɗa rawati wanda idan mutum ya kula da su gida guda za a gina masa na aljanna a gidan aljanna dai ne ga sunan kamar haka rakoyi ne guda 12 manzo Allah ya ce duk wanda ya kiyaye su za a gina masa gida aina a gidan aljanna na farko shine wanda yake nafila bayan wato alfajiri yake to rakatan alfajiri biyu ko hudu bayan azhar kaga shida biyu bayan azhar kaga nawa kenan takwas sai biyu bayan biyu bayan magariba 10 biyu bayan isha'i 12 duk wanda yake kula da waɗannan Allah zai gina masa gida katafarin bene a gidan aljanna ko wannan kawai ka rike kace kai ko za ka rike wannan alƙawari insha Allah ba za ka rinka fashin rak'atan alfajr ba yanzu duba irin rak'atan alfajr manzo Allah yake cewa wannan raka'a biyu khairun min ad-dunya wa ma fiha tafi a baka duniya da abin da ke ciki gaba daya kamar kace idan mutum yayi losing rak'atan alfajr nan ta kubuce masa kamar yayi hasarar duniya da abin da ke cikin ta gaba daya to ba duniya ba akar makalla ko garin nan aka baka da abin da ke cikin garin nan ayya maka yawa to ballantana duniya shi yasa annabi baya fashin ta hadaran wala safaran ko a tafiya ko a zaman gida sai annabi ya rak'atan alfajr suna da muhimmanci kwarai da gaske rakawoyin nan guda biyu kafin asubahi kaga azhar kade tana jan nafila shida azhar kade dan ita ce sallar da ake mata nafila mai yawa ana yin raka'a hudu kafin ta biyu bayan ta kaga a sallar azhar kade ana so kai raka'a 10 ne saboda idan ka hada na farin ladin guda hudu da kuma na nafila guda shida kaga an samu 10 kai hudu kafin liman yazo kana zaune kana istighfari kana salati annabi kana jiran zuwan liman ba dan buga bodi bane kai kullun sai dai ka dake bodi a ka zo da wuri sannan kuma bayan an idar da azhar din kai biyu sannan bayan asuba bayan magariba kai biyu bayan isha'i ma kai biyu duk wanda ya lazumci wannan insha Allah yana cikin alkhairi yana cikin alkhairi mata sun rubuto takarda suka ce dan Allah akarmaka Allah ka ja hankalin maza musamman mazajenmu suna zuwa wannan karatu cewar su ƙara ganin girman darajar mu dan a kullun mallam kafi ba mu laifi kuma kana zuga su akan mu to kana cewa su ƙara mana kishiya sai su rinka ce mana ba mu ishe su ba za su ƙaro wasu matan mun gode to jama'a mata sun kawo kuka kenan dan Allah ku taimaka ku rinka ganin darajar matan ku ku ga kimar su suna da daraja suna da kima suna da matsayi bayan Allah ne madaukaka akwai alheri a tattare da su yawa kuma wanda yake san manzo Allah yake san sunan manzo Allah shi yake girma matar sa yake mutunta ta duk bukatun su da bai fi karfin ku ba ku yi musu da cin su da shan su da wurin zama a kyautata musu da sutura a kyautata musu lafiya a kyautata musu a kyautata wa ƴan uwansu a kyautata wa dangin su a kyautata wa iyayen su idan ransu ya bace a ba su hakuri a lallabe su a ararashe su ita mace yar rarashi ce yanda zaka sa hannunka akan yaro kana cewa yi hakuri shiru shiru wallahi mace mai shekara 35 40 ka mata tana so ka dora hannunka ce yi hakuri wallahi ko kuka take kuma sai ga ta kima shi ta bushe din ta daina kuka suna da bukatar haka haka Allah yi su kuma haƙƙin su ne ba dole a ba su ba to ku taimaka musu amma ke mace ya kamata ki sani cewa ƙara kishiya ko ƙara aure ba shike nuna cewa ba a ga girman ki ba da zaki mun adalci Allah ne ya faɗa abinda Allah ne ya faɗa na faɗa nayi laifi bismillahir rahmanir rahim Allah tabaraka wa ta'ala yace fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna ku fassara mu wa thulatha ku fassara mu wa ruba ku fassara mu ku aure abin da ya muku dadi abin da kuke so yake yar uwa yake baiwa Allah Allah ya kara miki karama Allah ya kara miki daraja Allah ya kara miki girma Allah ya kara miki daukaka Allah ya ce wa maza idan za ku yi aure daga farawa kade mutum ya fara buga biyu tukunna mai guda daya shi yasa ba mu kyale mai mata daya ba a ranar sai da muka gaya masa gaskiya yawa duk wani mai mace guda daya kauce ba da shi muke ba yanzu masana Allah shi dan masu biyu Allah ya fara ambata in zaka fara fara yin biyu inda hali ko uku ka kara ko hudu ka kara yanzu Allah ne ce ai ko to Allah ya ce idan ba za a iya adalci bane sai a hakura da daya gode yake mata suna da uzuri sun ce yo ai maza yanzu ba adalai bane haka suka faɗa suka ce sun ji Allah ya ce a ƙara amma wani namijin ne adali ka duba mutanen nan fa wai maza ba adalai bane saboda rashin adalcin su bai kamata a ba su fata su ƙara aure ba to duk wanda ya san ba adali bane kai ya dai ƙara aure dan Allah ce in khiftum alla ta'dilu fawahida in dai ba za ka iya yin adalci ba hakura da guda daya akwai kuma wanda suna alfahari wanda mata guda daya wai ka ga mutum wai a wannan rayuwa wai yana da mata daya gani yake ma mai mata biyu ma bai ma san me yake ba akwai masu wannan akida yanzu kai mata ka biyu ka kashe kanka kai yanzu har mata uku kana da karanci shekaru a kaje ka tara mata guda uku kana da matsala yana nan ya rike wata guda daya ta zama masa karfan kafa idan tana haila yana haila in ba shi da ba ta da lafiya bai da lafiya in ta yi tafiya shi ma dole ya yi tafiya ya za ka yi ta zo ce ta maka abin nan saboda ba ka da substitute kwarai da gaske ta fata ma rai ta ce in za ka yi hakuri ka yi in ba za ka yi ba ka bari dole kuma ka lallabo ka zo ɗakin ta ka kwana amma in ta san akwai ƴar uwarta yaya in ta san akwai ƴar uwarta ta san cewa in ta maka ba daidai ba gobe za ka tsallaka can eh shine wani bawan Allah in yazo ɗakin waccan kullun ita ranta a bace ta yi ta fushi ta yi ta ɓata rai ita bata iya wasa ba ita bata dariya ba ta iya dariya ba kullun tana cikin fushi me yasa nake tashi haka take Allah ya taimake shi auro ta biyu ita kuma mai far'a da sakin fuska da dariya idan yaje ɗakin waccan hashewa ake ya sai ka ji an tama ita ko waccan ta kwana tana kuka wai an mata wulakanci an je ana hira a ɗakin waccan shi kuma wannan an zo mata ba a komai yace to ya zan yi da ke ba kya dariya ba ki iya dariya ba ke ba ki iya wasa ba ke ba ki iya kaza ba malam wace mace wuka ce wacce ce take wasa wata so mun gaya muku shetu ta musu ku faranta musu in Allah ya ba ku kuɗi kuma ku ƙara wannan yace da Allah malam ina so a mun ƙarin bayani to wannan ai mun amsa ta wai me matsayin waɗannan sunan naki guda da ake faɗa to ku hakuri kun gani tambaya akan sunan nakin nan ni fa ban fiye san su ba sai a je a kira sunan wani ya ga kamar cewa an taba shi wai sunan irin su awwalu sani salisu rabi'u hamisu sadisu sabi'u saminu tasi'u ashiru waɗannan sunan nake ba haushe yana faɗin su galiban ada muhammadu sai dai ka ji an ce muhammadu awwalu muhammadu sani muhammadu salisu muhammadu rabi'u muhammadu khamisu muhammadu kaza yawanci muhammadu ne suke jona masa da wannan akwai kuma wanda a gidansa in yana da ƴaƴan ba ɗaya ba ba biyu ba sai sa musu wannan asali lamba ne kuram duk wanda aka sa masa awwali ana nufin number 1 kenan ko ya hakuri dan saboda ilimi ne mu sani ko kamar ka iya cewa wai me falalas sunan awwalu ko sani ko salisu fassara awwalu na daya in an ce maka suna sani kawai na biyu ne ba wani falala akan sunan illa kawai kai na biyu ne wata ila kuma kai na 20 ne ma a gidanku amma an sa maka sani salisu na uku rabi'u na hudu khamisu na biyar shikenan bai da wata falala sama da wannan babu kuma sunan sahabi sani ko awwal ko salisu wannan suna ne galiban wato na Hausawa bana mantawa jami'ar musulunci ta Madina muna karatu ta ran yan Najeriya galiban daga mu ake samu wannan wani yazo ya ce sunansa Muhammad Awwal ce Awwal ce wanta ce sunansa Muhammad Sani sai malamin Balarabe ya ce waina Muhammad Sani mana ina na uku waina Rabi waina Khamis so jama'a ka'idar saka suna bai da laifi sunan bai da laifi na gaya muku a dadiyan Hausawa sunan manzon Allah ne an sa Muhammad sai ai mai dan kinaya a juna da wannan so amma yanzu ban sani ba ana sa sanin tsagoran sa ko salisun tsagoran sa ban fiye sawa ba so amma me ake so a sa suna abinda ake da bukata a sa suna ka zabi suna mai kyau ka zabi suna mai ma'ana kuma ana tafa'uli da suna ma'ana ma'anar sunan kake so yi tasiri akan wannan bawa yanzu misali sai mutum ya sawa ɗansa suna Abdullahi ku yi haƙuri kar ku ce na yi son kai da suna na Abdullahi ma'ana yana nufin Allah ya sa yaron nan ya zama bawan Allah ko Abdulrahman ana nufin bawan Allah Ar-Rahman ko Abdulmalik ana nufin bawan Allah Al-Maliku ko Abdul Quddus ko Abdul Salam ko Abdul Mu'min ko Abdul Mu'aymin ko Abdul Aziz ko Abdul Kaza duk waɗannan sunan nake suna nufin bayin Allah kenan sai mutum ya ce kai bari ya sawa sunansa Abubakar fatansa yaron nan ya zama yana dabi'a irin na Abubakar hali irin na Abubakar ko ba haka bane Allah ya bashi matsayi da daraja da daukaka ya shiga cikin masu son sayyidina Abubakar wani sanya wa ɗansa suna Umar to duk wanda aka sa masa Umar ya kamata ya zama yana da karsashi da kazar-kazar irin na Umar wanda aka sa masa Khalid ana so ya zama irin su Khalid ibn al-Walid Saifullah al-Maslul kenan galiban Saifullah to Khalid ne sunan shi galiban duk wanda yake Saifullah ne to ana nufin Khalid dan me waye Saifullah wato shine annabi ya ce da shi takwaban Allah ne zararre so haka sunan nakin mata sai a samu sunan sahabbai ga matan annabi sallallahu alaihi wasallam ga su Aisha ga su Hafsa ga su Ummu Salama ga su Nana Zainab ga su wani ne duka sai mutum ya sa da niyyar ya sa sunan matan annabi ko kuma ya samu sunan wata sahabiyya ko ba haka bane sai ya sa ko sunan wani annabi sai ya saka ko sunan wani sahabi sai ya saka ko sunan wani babban malami a duniya shahararre sananne wanda ya yi wa addinin Allah aiki sai a sa sunansa dan ana fatan Allah ya sa yaron ya yi koyi da wannan ana burin wannan shine manufar sanya suna amma tsakani da Allah akwai matsalar da ke faruwa a yanzu kawai idan mutum ya tashi sa suna sai ya nemi wani larabci kurin sai dan kara da ya ji wani larabci kawai sai sa yanzu wallahi malam akwai waɗanda suke sa sunan ƴan India ba su imana so na faɗa saboda karin jin faɗi sunan tsohuwar wani ko matar wani ko ƴar wani amma dai tsakani da Allah ba daidai bane yanzu a ce mutum musulmi wai zai sa sunansa wai sai ya je ya duba wai film din India wai sunan mata ƴan India din nan ha ku dan gaya mu wasu da Allah kun rike ko kaga duk sun san sunan su to wai anan ake zaben suna ko yaje ya samu wani sunan wani katin kafiri ya danna sunansa kai abinda yafi komai ce wallahi malam akwai waɗanda suke sanya wa ƴaƴan sunan ƴan bal a haifa wa mutum ɗa jariri ya sa masa sunan Ronaldo ko Beckham ko waye ma kaga wannan ba daidai bane ku sa sunan sahabbai sai ku huta da Allah an fahimci wannan to wannan kenan wannan bawan Allah yake cewa da Allah malam assalamu alaikum a saboda in kaucewa dan bid'a ko ƴan bid'a idan na mutu kada yi mun sallah wanda aqidar mu bata yi daya da shi ba na iya cewa wato mahaifina ya mun sallah ko kuma in ce wa mahaifina yayi wasiya kafin ya mutu da Allah in ya mutu in masa sallah kwarai ko da gaske kwarai da gaske ai hakkin ku ne hakkin ka ne kuma duk wanda ya ga bai yadda da wani yi masa sallah ba kuma wani ne ke sallah din sai ya ce wani ne zai mai sallah ga dama ka ce kanin ka yi masa sallah ga dama ka ce yayin ka yi masa sallah ga dama ka ce in na mutu baba na yi min sallah ga dama ka ce in na mutu da Allah malami na yi min sallah ko ba ka bane wasiya ce kuma in kai ta dole a bita so ba laifi bane wannan ba haramun bane ba wannan kenan wannan ke tada Allah malam bai hukuncin la'ada a ciniki shi ya halatta na bayar ko na karba to la'ada akwai wacce take tana da dalili tana da asali akwai wacce take ba ta da shi wacce take da asali take da dalili shine yayin da mutum ya baka tallan kaya yace da Allah ga gidana nan wani kaje ka nemo mu masu saya customers wanda za su yi gidana kaje kai ta buge-buge ka nemo alhajin da zai sai gida wanda da Allah ga motata da Allah a nemo mai saya kaje ka nemo masa ko da Allah wani ina da gona a nemo mai saya kaje ka nemo ko wanda da Allah ga kaya na nan aje a nemo mai saya mu ciniki ka wahala kaje ka nemo ko ma ya baka dama yace ga farashi kaza ku yi ciniki a matsayin ka na dillali na gidaje ko dillalin gonaki ko dillalin kaya ko na makamancin wannan ko dabbobi so sai kaje ka nemo aka zo aka yi ciniki to a nan wurin ka cancanci a baka la'ada saboda ka yi masa wahala zirga-zirga zurubtu dauki ba daɗi je ka ka dawo da kai ta yi na neman wanda zai sai wannan kaya a hankalce a shari'ance ya kamata an sai da kayan nan kudin ya soke kudin sai tafiya sai ba komai ba so wannan idan ka ce a baka la'ada la'ada lada kenan ladan wahalar da kai ka cancanta to amma waye zai baka la'ada wanda ya sayar da kaya dan shi ya saka aiki wanda ya sayi kaya me alaƙarka da shi me alaƙarka da shi ga wahalar cire kuɗi kuma a zo a yi mai tilas a ce sai ya bada la'ada so wannan la'ada da ake karɓa ta wanda iske yi kaya ake tilastawa ma in bai bada la'ada ba ciniki bai ba sunanta zalunci sunanta haram Allahumma illa ita ma din akwai inda za ta yi aiki wani mutum yana neman gida ko wani mutum yana neman gona ko wani mutum yana neman wani abun hawa na musamman yace da Allah wani nemo mun mota wani nemo mun gida wani nemo mun gona sai ka sha wahala ka nemo masa kai zirga-zirga ka je ka samu masa sai ya zo isiya to kuma ya kamata ya baka kai ma la'ada saboda kai wahalar nemo masa kayan da yake so ya saya to wannan la'adar shi ma idan an ba da ita ba haramun bane amma abinda dillalai suke mutum ya zauna kurin ya wanke rigarsa ya zauna idan kana neman hayan gida ba za a kai ka ka gani ba fa kafin ka kama ka kai ka gani wai sai ka ba da kudin takalmi kudin takalmi haram jama'a kudin takalmi haram babu a addini kudin takalmi babu shi zalunci wannan kudin takalmin fa idan ka bar aka tattaka ka je ka ga gidan bai ma ba shikenan fa ta tafi a banza sannan abinda ake yi idan an zo an yi cinikin gida wanda isa da gida ya ba da kuɗi wanda isa gida ya ba da kuɗi wannan zalunci ne la'ada ce ta zalunci so wannan dillalin dole ya nemi waye ya sa shi aiki ya biya shi wanda bai sa ka aiki ba ba ka da haƙƙin da zaka ce sai ya biya ka na kasa fahimta na kasa ganewa meye dalilin da za a ce dan mutum ya zo ya sayi gida kuma sai ya ba wani kudi wani abin da ake yi a al'ada ta gargajiya kawai yanzu da an ga kuna cikin gida kawai wani ya zo wucewa kawai sai ya zo ya tsaya wallahi sai ya zo ya tsaya wurin wai shi ma sai ya sa baki a'a to alheri kai kuma kace ka sayar musa a'a to kai kuma ka rage wai sai ya samar wa kansa wujudi ka duba wani sneakin mala yanda yake wato shiga da an zo ana raba kuɗi kuma sai zo su ce maka to kafin ma a gama abin nan sai a rike kuɗi ciyan ta maganar la'ada kuma idan baka bayar ba a kin ciniki an rusa cinikin gidaje da yawa saboda ba a bada la'ada ba an rusa cinikin filaye da yawa saboda mutum ya ce ba zai bada la'ada ba kawai kaga fili kana gani kace zaka zo ka siya kawai dillali ya zo ya nuna maka ga wanda isa shi aiki wai sai ce wai sai an yanka maka kuma wallahi abinda dillale kuke ku ji tsoron Allah mutum ya zo ya bada filin sa naira miliyan 1 da 1,500 yake so a sai da shi idan kun zo mai siya zai zo ku zo ku ce masa fili an taya shi naira miliyan 2,300 wallahi wannan haram ne kuma riba ce mai filin fa ya bada ce miliyan 1,500 yake bukata amma kai ka zo zaka siya saboda kan ga an ga kai aladin birni ne baka da wayo wata kila baka san zafin kuɗi ba wata kila kuɗin ma na biro ne kaje ka buge kaje ka debo su sai a zo a ninka maka kuɗi a zo a yi ta tafka ciniki kuma wata tsayar da mutane suke yi ni na baka kaya na ce maka kaya na naira miliyan 1,500 kana ganin dillali yana cinikin kayan nan akan miliyan 2 wai kawai sai kai shiru sai kai shiru idan an gama sai ya ware miliyan 1,500 sai ya baka sai ya kama hanya ka tafi ka taimaka an cuci dan uwanka dan wannan zalunci ne saboda ba kayan shi bane kuma ga farashin da ka bayar so ya kamata mutane ku ji tsoron Allah ku kiyaye da abin da yan kasuwa suke yi masu alaka da turawa ku je ku karbo kaya a waje bature ya muku order kaya an bada farashin sa a kasuwa ana sayar da shi 3,000 kun ta sayarwa 3,000 kun sai da kaya da yawa sai kasuwa ta zo ta yi kar sai kaya ya kare kasuwa ta kare kaya akwai kayan da kasuwa take kare shi abun 3,000 sai ga ya dawo 2,000 kawai sai a buga bature a ce waga ba sai da kaya ba ka fa san zama 2,000 na rantse muku da Allah da yawan yan kasuwan mu akan wannan suke rayuwa sun yi shiru suna daukan alal kike ci wallahi idan ba a gaya muku ba an zalunce ku ya sai da kayan nan 3,000 watakila na wajen miliyan 40 so tunda bature ne shi wancan arne ne bari a cuce shi sai a ce kayan nan alaji sun dawo 2,200 oga kaya sun dawo 2,200 sai ce no problem just collect ba matsala sai ya buga mai lissafi a 2,200 wanda ya sara 3,000 nan ya zare 1,100 sa wannan kuma da ya sara 2,200 ya bashi haka sannan kuma daga baya fa zo a lissafi kuma a fidda shi yanzu na halal ne lan yakuna halalan da zai taban zaman cewa halal ba so ya kamata mutane su sani cewa dan mutum ya zo kasuwa ya samu babban shago ya bude harka yana cikin kudin turawa ko yana harka ko rubda ciki ko aje ayi order kaya mara kyau a sayar wa mutane ka zama babban alhaji ka gina gidaje ka auri matan daga dama ƴaƴanka sun yi ja kamar karas wane ne billahi alazim ka sani cewa kana yi wa kanka tanadi ne na wuta ku tsaya ku yi wa kanku adalci Allah ya rufa muku asiri ai hakuri fa yau wajen ni na san wannan matsalar tana nan da yawa ai hakuri wannan bawo Allah yana tambaya na cewa wanda ya daina wani aikin sako amma saboda wani dalili na rashin samun damar ya aikata saban Allah zai karbi tubansa to ai tambayar kamata ba da ansa ai ba tubaye ba kamar misali malam ga misali ya zo zai yi zina Allah kiyaye adana Allah wa jarana ya zo zai yi zina ya tsare yarinya mutane zai barna da ita zai tafi da ita ko zai fara barna da ita wuf sai ga yayan yarinyar ya zo kawai sai ya tsaya a wurin ya mai wuki ana ne ya gaji ayawa lafiya ya alamuran lafiya gare ka alhamdulillah ke tafi gida sai ce ta sai an jima sai ta tafi kaga yanzu ya yi niyyar kaga bai yi ba tsakani da Allah tsoron Allah ya hana shi wannan wani obstacle ya samu na dan adam da ya hana shi ba za a rubuta maka ladan kai zinan ba amma kuma za a rubuta maka alhakin kai niyyar abun ba kai ba amma me yasa ba kai ba ba tsoron Allah ne ya hana ka kai ba ballantana a rubuta maka ladan ka daina kuma wannan ba a kiransa tuba ustaz ba tuba bane sai dai daga baya kaga cewa bai kamata ba yanzu kamar misali yaron kasuwa ne ya saba yana satan kudin alhajinsa yana satan kudin alhaji saboda alhaji ya mika masa harkoki daga baya alhaji ya nemo accounta ya nemo mai computer yace zo ka rike mun harkar kudi duk abin da aka zo ai mali safi daga nan sai ya daina sata dan Allah yanzu wannan tubayi ba tubayi ba damar ce da ya samu ta kubuce masa kar ku yi wa Allah wayo ba wani wayo da za ku yi to ga wani ya kawo wata matsala malam mutum ne ya musulunta Allah ya yi masa rasuwa amma a hannun ƴan uwansa da ba musulmi ba suka busashe shi sannan suka binne shi da al'adarsu na arna malam me ya kamata musulmi su yi masa duk gawar da take ta musulmi ne to musulmi ne suke da haƙƙin su yi mai su binne ta ko da ku a cikin arna yake sai a yi amfani da lauyoyi a yi amfani da hukuma sai a je a ce a ba da wannan gawa tunda an samu bambancin addini mu ma yanzu inda Allah ya kiyaye wani zai zama kafiri ya ridda ya zama kafiri to su wanda suke da daukan nauyin kula da gawansa su yi masa ɗan uwansa arna ko da ku ɗan uwanmu ne a cikin mu yake sai dai ɗan uwansa arna su je su kula da gawansa su je su binne shi kaga an yi rabon adalci to ya kamata idan mutum ya musulunta waɗanda ba musulmi ba sai su ɗauki gawansa sai su bawa musulmi su binne shi a bisa tsari na musulunci saboda waɗanda ba musulmi ba suna da tsarin binne mutane musulmi ma kuma suna da tsarin binne mutane irin nasu to a hakikanin gaskiya abin da ya kamata a yi tunda dai an riga an binne shi sai a je a samu kabarin nasu a je a yi mai sallah ba laifi za a iya zuwa a je a yi mai sallah a kabarinsa saboda kamar ba a yi mai sallah ba ba a yi masa sallah ba za mu ce a je a tone shi ba saboda gudun fitina ko abin da zai je dawo ba amma dai sai a je a yi mai sallah in ba a samu damar yi mai sallah ba a je ɗaiɗaiku a kabarinsa a tsaya a yi masa addu'a wannan shine abin da ya kamata a yi Allah ya ganar da mu so abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuduma harshe muna roƙon Allah ya mana afuwa ya rangwanta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.